Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro Baba Gana Mangunu ya ce katsalandan da shugaban ma'aikata ke yi cikin ayyukan su ya taimaka gaya wajen ta'azzarar matsalolin tsaro a fadin kasar nan tunda dai wani umarnin da yake bayarwa ga jagororin rundunonin tsaro shi kansa shugaban kasa bai sani ba. Guda cikin wakilan majalisar dokoki ta kasa ya ce a yanzu gabace ta lallami da lumana tsakaninsu da bangaren zartarwa kan matsalolin da suka shafi al'umma kafin kaiwa ga magariyar cikewa da fara nuna wa juna yatsa a fasace. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta yi watsi da buƙatar da jam'iyyar APC ta aike mata da ke neman lallai a sake gudanar da sabon zaɓen gwamna a jihar Bayelsa tunda dai gwamnan PDP da aka rantsar bai cika ƙa'idojin kundin dokar ƙasa ba. Daga dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan uwar Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya ba da dama. Mai bawa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Baba Gana Mangunu ya zargi shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Malam Abba Kyari da yi wa harkokin tsaron kasar nan katsalandan cikin abubuwa da ba shi da iko a kai wanda hakan yake ƙara ta'azzara lamarin tsaro a bangarorin kasar nan da dama. Sakamakon hakan ne Mangunu ya aika wa manyan hafsoshin sojin Najeriya da ke shugabantar dukkanin rundunonin tsaro da wasiƙar kasedi daga Kausar Murya cewar daga yanzu kada wani ya kuskure ya ci gaba da karɓar wani umarni daga shi Abba Kyari ko yin zama da shi kan harkokin tsaro domin a lokuta da dama Kyarin ne yake yin gaban kansa ba tare da shugaban ƙasa Buhari ya sani ba, kuma hakan a cewarsa yana kawo wa harkokin tsaro cikas da samun koma baya matuƙa. Majiyar Premium Times dai ta habarto cewa wannan wasiƙa da ta yi tozali da ita wacce Mangunan ya aike wa service chiefs ɗin ya fayyace cewa shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa baya cikin jerin masu iya zartar da wata doka a ƙasar nan, sannan kuma bai yi rantsuwa don kare ƙasa Najeriya ba, a don haka babu dalilin da zai sa ya riƙa sanya baki akan harkokin ƙasa. A cewar Baba Gana Mangunu ya ci gaba da cewa ire-iren waɗannan matsaloli na cusa kansa a abin da babu hurumunsa tare da nuna isa wajen ba da umarni ba tare da Buharin kansa ya sani ba da shi Kyarin ke yi suna kawo mana cikas a ayyukan samar da tsaro a wannan ƙasa da kuma koma baya wajen tabbatar da samun nasara a ayyukan da gwamnatin shugaba Buharin ta sa a gaba na kare lafiya da dukiyoyin jama'ar ƙasa. A kwanakin nan dai rahotanni sun nuna cewa matsalolin tsaron musamman ma na ƴan bindiga da masu garkuwa da mutane ƙara ta'azzara suke. Duk kuwa da cewa a kwanakin baya an shajin shi kansa jagorar rundunar soji Laftanar Tukur Yusuf Buratai na igirarin cewa sun daɗe da gamawa da Boko Haram, wanda wannan yanayi ke ci gaba da sanya shakku a zukatan wasu 'yan ƙasa kan makomar goben talakawa da aka ɗaukar wa alƙawura gabanin zaɓe. Shin a mahanga ta siyasar tattalin arziki mai wannan kalamai na Mangunu ke haskawa idan an yi la'akari da yadda lamarin tsaron ke zama tamkar sauyawa ƙafa gyambo? Amanallahi Ahmad Muhammad yana da tsokaci.
Akwai abin da ake cewa kamar National Security Council, wanda kawai shi shugaban ƙasa kafin ya fara karyawa da kowa da safe ya kamata ya karya da shi NSA ɗinsa ne. Me ake ciki magana tsaro a wannan lokacin? Akan zauna, na faɗa maka, da koda chief of staff ne da abin da ake cewa kitchen cabinet ko kuma su cabals ɗin, amma ba a dinga ɗaukar directive daga wurin chief of staff ba, wannan ba daidai ba ne. Waɗannan abubuwan ina gani shi ya kawo rauni ko kuma ya kawo karyewar ma harkar tsaro.
Saboda ba ka jin kuma wata kil kofa ya samu, tunda kamar shi inda shugaban kasa ya faɗa a baya duk wasu abubuwa da za su tafi sai an biyo ta karkashin shi shugaban ma'aikata.
To ai shi ne nake faɗa maka, abinda shugaban kasa ya yi na bada wannan directive ɗin na ko menene ya biyo ta office ɗin chief of staff, wannan ba daidai ba ne, because akwai wanda directly ya kamata a tara gemu da gemu tsakanin shugaban ƙasa, misali da NSA, tsakanin shugaban ƙasa da service chiefs, tsakanin shugaban ƙasa da ministocinsa, tsakanin shugaban ƙasa da masu ba shi shawara. Ba shi ne da yanzu wannan labarin ba a yinsa. Yanzu ka duba shekarun jiya, abin tausayi mutum sama da 30 aka kashe a batsar local government, kuma banda an kashe su dan uwa aka bi garin aka kona har da kananan yara. To kaga wannan abu ya isa tashin hankali. Kuma kullun yadda muke faɗa magana tattalin arziki, kullun da magana tsaro, dan juma ne da dan jummai, lokacin da ka takur al'umma to dole su samu wa kansu mafita. Musamman na faɗa maka samarin nan, in ka duba duk wanda ake kamawa a harkar kashe-kashen nan a harkar kidnapping din nan zaka ga ba su wuce ɗan shekara 20 ba 25 zuwa 30 yanzu a Nasarawa state an dauke famanan sa ba a salan halin da yake ciki ba misali yanzu waɗannan border towns kamar su Jigawa kamar su Katsina in ka duba matsalolin tsaro ai dada haɓaka suke saboda me an kulle wannan border din akwai economic activities wanda suke around wannan border towns din
to amma ita gwamnati ai ta gane cewa rufe wannan kan iyakoki kamar yana da alaka da abin da zai dakile shigo da makamai baka jin duk fafutuka ce na ganin an inganta harkar tsaro
to yanzu dan uwa misali da aka rufe border din nan ka fada mun mangala guda ɗaya wanda aka kama ta makamai dan uwa in kasafin kuɗi ne dan uwa sai ka duba tallafin da aka sa a kasafin kuɗi na shigo da mai yafi na 2019 in ka duba misali hawa farashi komai ya tashi dan uwa saboda haka mutanen kan border din nan suna cikin matsanancin wahala in ka kai mutum bango sai ya hadu ma da waɗancan criminals din ya samu hanyar ta shigo da makaman because ka hana shi waɗansu legal business
to dai har yanzu kenan makaman suna shigowa
ah to da dukkan alamu suna shigo ai technology ya yi nisa dan uwa abubuwan nan akwai drones akwai immigration akwai custom amma ka duba headlines na yau na Daily Trust magana take har yanzu ana smuggling makaman nan tabaro ne hanyoyi ina jami'an tsaron suke kasan nan kullun muna fada dan uwa cike take da masu basira da masu kwazo da masu kishin kasar abinda muke cewa shugaban kasa kullun ya fada da tunanin sa da kuma idan basirar sa da inda kunnuwan sa za su kai kamar National Security Council din a fada da shi akwai intelligence officers wanda suka retire ko kuma akai musu retire dole a dawo da su ta sarakuna ya kamata duk a sake fada da dan uwa a shigo da su sannan akwai academia abinda ake ce musu professors a jami'o'in mu duk ya kamata a shigo da su sannan
ko da an yi wannan idan har matasan ba su samu aiki yi din ba an fita daga kangin talauci kana jin abubuwa za su daidaita
ba za su daidaita ba dan uwa ya kamata na farko harkar tsaro din nan a kafa mishi dokar tabaci dan uwa harkar ilimi a kafa mishi dokar tabaci rashin abun yin nan dan uwa a kafa dokar tabaci a kansa harkar lafiya duk wani bangare da kasar nan yana bukatar gyara dan uwa
Amanallahi Ahmad Muhammad kenan guda cikin manazarta siyasar tattalin arziki a Najeriya. Matsalolin da yi kamar yadda kuka sani sun dade da yin amo a kunnuwan masu hamayya. Matsayin abin da suka dade suna gaya wa duniya cewar gwamnatin APC ba za ta iya ba. Domin koda cikin lafazin sharfa kantun kwari ya ce yanzu an zo gabar da ba ta komai talaka yake yi ba illa dai abin da zai kai bakin salati.
Mun koma mayin wata wannan gwamnatin ta jam'iyyar APC ta mai da talaka koma baya da maganar da ake ya za a yi a samu ci gaba kasar ta ci gaba yanzu talaka maganar da yake ya za a yi abinci ya sauki kaga koma baya ne
anya ko da muryar talaka kake magana
ai muryar talaka ko ka fada ko kar ka fada tun daga kan gero zuwa dawa zuwa masara sai da yinin ka kudin sa ina so a gaya min cewa wata riba talaka ya amfana duk wanda yake son mai girma shugaban kasa ya gayan aikin da yazo yayi a jihar Kano babu wannan wata irin makauniyar soyayya ce mu shi yasa muka ce mun daina ba za mu ba shi yasa muka gaya mutane cewa gwamnati lai
wannan makauniyar kiyayya ce idan ake la'akari da irin ayyukan da yanzu haka talaka yake amfani
wani aiki ake yi in ka ji ana aiki a yankin su Lagos ne saboda kan su Bola Tinubu su kun fabba
yanzu wannan aiki da kake zuwa Abuja wannan ba abun ayyaba bane kuma ba dan talaka
sama da shekara 6 ake kwata har yanzu maganar da ake rayukan da titin nan yace ba za su kirku ba dan me mu mutane ne fa yau ina so
da gwamnatin ku ta PDP ta dauko shekarar sanawar Kano zuwa Maiduguri
ai maganar da ake gwamnatin PDP ta yi aiki fiye da yadda kake tunani yau ina so in tabbatar ma idan dan sanda ne kai gwamnatin PDP ita ta kara ma albashi malaman makaranta ita ta yi dokar da aka yi musu karin albashi duk wanda kaga ya ci gaba da bin wannan gwamnatin an daure shi da igiyar zato yana jiran ko mukami ko wani dan uwansa a gwamnati
idan wannan ikirari naka ya tabbata ina mafita gwamnati
fatan mu mu dama a tiku muke kuma muna nan akan bakan mu komai ya sauka kasa
har yanzu ba ku fidda rai a tikun zai bane
ya za a yi mu fidda rai Allah ne yake bayarwa ba wani mutum ba da wani ne yake bayarwa sai mu fidda rai
matashi Sharfuddin Muhammad Kantun Kwari guda cikin masu hamayya da gwamnatin APC Najeriya kusan bangare daya da wasu daga cikin jama'ar kasa suke da yakinin samun mafita kan kowace irin matsala a kasar nan shine fannin masu yin doka wato zauren majalisar dokoki wanda idan bangaren zartarwa ya saki layi sune masu dawo da shi kan hanya sai dai kuma wasu sun dade da yanke kauna kan cewa majalisar za ta yi wani motsi domin talaka tunda dai yanayi ne ake ciki na zaman tuwo na maina cikin wata tattaunawar baya-bayan nan da gautayi da guda cikin wakilan majalisar daga Kano engineer Sani Bala wato wakilin tsanyawa da kunci ya ce ba wai ba su damu da halin da talakawa ke ciki bane a wannan gaba dai suna ci gaba da lallabawa ne tare da nusar da gwamnati muhimmancin bangarorin da suke da alakar kai tsaye da talaka a dan haka har yanzu ba a zo gabar da za a fara nuna wa juna yatsa ba ballantana a jikan su da bangaren nazartarwa
idan mu ba a kulle yake ba akwai inda kuma zaka ga cewa wajen gudanawar muna da observation ko kuma muna da lura da wasu abubuwa da suke faruwa kamar yanda yanayin tsaro yake zaka ji majalisa da kanta take dagewa da cewa ita ba ta yadda ba abubuwan da suke faruwa dole ne a sake duba a yi duba akan harkar shugabancin wato jami'an tsaro da suke tafi da harkokin security saboda halin da yanayin da kasa take ciki to zaka ga cewa gashi nan duk da gwamnatin mu ce bai hana idan mu abu da yake wajen ganin abin da ya dace kuma da shawarwari na gari wanda za su tafi da harkokin ci gaban kasa kamar yanda yanayin tsaro yake zaka ji majalisa da kanta take dagewa da cewa ita ba ta yadda ba abubuwan da suke faruwa dole ne a sake duba a yi duba akan harkar shugabancin wato jami'an tsaro da suke tafi da harkokin security saboda halin da yanayin da kasa take ciki
tsawon lokaci kuna yin ta kira da su bangaren zartarwa akan a ga an sauke shugabannin tsaro sakamakon halin tabarbare wa tsaron da ake amma bangaren zartarwar yayi baris da wancan kiraye-kiraye da ake ta yi wannan ya akai aka haihu a ragaya
ta majalisar nan dai zaman kanta take yi iyakaci kawai dama ana so a samu zama na mutuntaka da zama na yancin kan kowa duk tunanin da muka ga ya dace a ƙasa wajen bawa su hukuma bangaren gudanarwa shawarwari zamu dauko wadannan abubuwa na shawara wanda muke ganin ya dace a fada musu
babu wani doka da ta ba ku damar idan kuka bada shawara kuka ga an gaza dauka ku dauki wani mataki akai
akwai abubuwan da majalisa tana da yancin da za ta dawo bisa uku na yan majalisa idan suka dauki kudiri akai ya zama doka koda shugaban kasa bai amince ba amma dai abin da nake so in ga maka bai kai zafin haka ba abin
Injiniya Sani Bala kenan wakilin kunci da tsanyawa a zauren majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya ba iya zauren majalisar kasa ba hata motsin su kansu ministoci akwai waɗanda ake zargin su da ayoyin tambaya cikin ayyukan su masu alaka da abubuwan da talakawa za su amfana idan za a iya tunawa a kwanakin baya har ministan aikin gona Malam Sabana Nunu aka zarga kan wani motsi na ba daidai ba a wani batu mai alaka da wata kwangila cikin masu bawa ministan kariya kan wannan batu akwai Umar Abdullahi Gas da ke cewa suna cika da mamaki game da masu sukar ministan aikin gonan domin gaskiya daya ce kuma daga kinta sai bata kawai dai saluni na irin hamayyar nan mara tushe
kuma inda gaskiya ne da mutane ne wanda suke suna bincike da ba za su ringa irin wannan maganganun ba kuma idan a ce za su duba za su ga irin fitarwa da ma'aikatar gona ta fitar akan irin wannan maganganun da suke yi na kareta irin wancan maganganun kaga baya da za a yi mai girma minista ya je ya kareta shugaban kasa ko ya countering abin da shugaban kasa ya faɗa bayan yayi bashi query kuma magana da suke akan magana approval ko waiver kai akan ya ba wa wasu kamfani waiver ta taki mai girma minista ba shi da wannan izinin hurumi na shugaban kasa ne kadai yake da hurumi ba wani kamfani waiver a Najeriya a Taita Daily sun tafi ga wannan labarin ba su yi bincike thorough investigation akan me ya faru ba amma yau gashi ai ministry ta fitar da sanarwa ta kareta wancan abu wanda da sun yi binciken da sun san ma me Alai Sabana Nono yake kokari ya sama wa talaka sassauci akan harkar taki na zamani wanda ake kokari manoma su samu dama su yi noma kowa da kowa ya samu dama ya noma kuma a samu abinci ya waita ya sauki da ba za su shirin irin wannan
amma suka ce alamu sun nuna lalle akwai matsala wanda idan ka ga haƙi lalle ka san in an bincika akwai
da matsalar kowa ya san mai girma shugaban kasa idan ya samu wannan matsalar a wurin mai girma minista tunda farko ma dama ba zai bashi mukamin ba tunda dama
an kammala ne kun ga cewa eh lalle an tabbatar da babu
matsala ai kammala ce ta samu aka fitar da sanarwa daga Federal Minister of Agriculture ta kareta wancan labari kuma ya kamata mutane su rinka sani idan har yau mutane za su rinka maganganu irin wannan ba tare da suna duba girma da tsufa irin nasu ba ka rinka ga mutane maganganu yadda ka dama
misali an gano da kuskure sai ayi shiru kenan
a'a kuskure ba laifi a zuwa faɗi kuskure inda kuskure tunda babu wanda yafi karfin ya kuskure ba kuskure akai ba
wata shi Umar Abdullahi Gas kenan guda cikin masu kare manufofin gwamnatin APC sai dai kuma yana wannan batu ne a gabar da muka ji masu hamayya irin su Aminu Gurgu mai fulo na cewa lokaci yayi da tsohon shugaba Goodluck Jonathan zai sake yi wa Allah godiya domin abubuwa da suka dade suna fadi akan sa gashi a hankali suna tabbata tare da fito da batun cewa shugaba mai ci ya gaza ta bangarori da dama
da gudunan ne yake mulki a Najeriya ina tabbata ma da yanzu mutane sun fara surutu cewa wannan abubuwan da ake shi ya karbo kungila daga America misali yanzu wannan kungiyoyi gura biyu a matakun da wanda aka kirkira cewa naji hukuncin ma a matakun cewa duk wannan laifi da dan kungiye yayi ba dama ka kai shi kotu yanzu kuma aka wayi gari aka sace sakatare na jahar Nasarawa shi kansa shi ma kaga rahin tsaro ne kuma cewa cewar akwai shugaban dalibai a China, cewar ya rubuta a gwamnatin tarayya cewar suna neman dauki ranar 3 ga watan 2 2020, amma ina tabbatar ma gwamnatin mai girma shugaban kasa bata kula wannan takarda ba. Kuma suka nada committee cewar a je America a karbo kudin abace da suke ikirari. Wannan shine adalci na jam'iyyar APC. Kuma gwamnati ta ware naira miliyan 620 domin rigakafi na wannan cutar wadda in ta shigo Najeriya ta China, to su dauki wannan kudin mun su aika wannan daliban na China wannan wanda itla'in ne ya same su.
To kai da kai aka yi haka sani,
ka taba ji mun zo da magana sun ce ƙarya muke. Haka kuma in ka sako wannan gwamnatin likimoniya na jihaji kam an tarwatsa mutane an ce kowa ya tashi. Saboda haka ana kiran wata mata ce ta sai wannan fili, yanzu wannan shine gwamnatin adala ta jam'iyyar APC da ake ikirari.
Aminu Gurgu mai fillo kenan guda cikin masu hamayya da gwamnatin APC Najeriya. Jam'iyyar APC da idan ba a manta ba a ƙarshen makon jiya ta aike da wata wasiƙa zuwa ga hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC, tana neman lallai a sake gudanar da sabon zabe a jihar Bayelsa. Hukumar zaben mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta yi watsi da wannan bukata ta jam'iyyar APC, inda ta ce abinda jam'iyyar ke nema abu ne wanda san ba zai taba yiwuwa ba tunda dai tuni an rantsar da sabon gwamna kamar yadda kotun koli ta yi umarni. Shugaban jam'iyyar ta APC Adams Oshamali a ƙarshen makon jiyan dai ya rubuta wata wasiƙa mai kwanan watan 14 ga wannan wata na Fabrairu da muke ciki zuwa ga shugaban hukumar ta INEC, yana mai neman a sake gudanar da sabon zabe a wannan jiha ta Bayelsa, wanda guda cikin manyan jami'an hukumar zaben ya gaya wa jaridar Punch cewa abinda APC ke nema abu ne san mara yiwuwa. A tashi kansa daraktan wayar da kai da harkokin yada labarai na hukumar Oluwole Osaze-Ozi ya bayyana cewa tuni hukumar tasu ta kammala duk wani abu da za ta yi game da zaben jihar Bayelsa, tunda dai tuni ta mika takardar shaidar cin zabe da a turance akan ce certificate of return ga dan takarar PDP Mr. Duidri, duk wada a wajen APC bai cika ka'idojin kundin tsarin mulkin kasa ba. Ita dai jam'iyyar APC karkashin jagorancin Adams Oshamali na mai ra'ayin cewa duk da an soke nasarar da dan takarar su David Leon ya samu a zaben, shi kansa shi ma Mr. Diri na PDP bai cancanci samun wannan dama ba idan an yi la'akari da sashe na 179 ba cikin baka na kundin tsarin mulkin kasa, wanda kuma hakan na kunshe cikin shi kansa hukuncin kotun koli game da wannan zabe da ya gabata a ranar 16 ga watan Nuwamban bara. Dalilin wancan hukunci na kotun kolin idan ba a manta ba har tashin-tashina aka samu da zanga-zangar mabiya bangarorin biyu, wanda hakan ya janyo a Juma'ar da ta gabata rundunar 'yan sanda ta bayyana dokar ta ɓaci da ke takaita zirga-zirga tun daga safe har dare tsawon kwanaki uku. Kuma dai me ke ciki, akwai a batu na mulki da kuma halin da ƙasa ke ciki, akwai waɗanda suka fara sabunta tunani a game da makomar talaka. Domin akwai kamar Haruna Jafar Dan Musa, shugaban muryar matasan Najeriya, da ya bakunce mu cikin wannan shiri, yana gaya wa duniya cewar sun gama yankewa, cewar a shekarar zabe mai zuwa Najeriya ba ta da wani zabi da ya wuce Ahmad Sani Yariman Bakura.
Shani na shugabanci ba karaman abu bane ba, domin shugabancin na baki da karkashin mu, karkashin shi muke rayuwa, kuma yana da matukar muhimmanci. Kuma Najeriya kasa ce babba wadda shugabanta ba karaman abu bane ba. Misali mutum miliyan 200 ka shugabance su akwai aiki. Dan haka ya zama dole mu fara da wuri domin mutane mu ba al'umma dama su tantance su san waye muke magana, su san nagartarsa, su san wanda za su bawo kurkun su, ya kamata su bashi amana su koko bai dace su bashi amana su ba. Wannan shi ya bada dama al'ummomi suka bincike har suka ce yanzu sun yarda shi Ahmad Sani ne mai kuriya cincinci su bashi amana su.
Amma me yake karfin gwiwar da kuka gani tare da shi cewa zai iya?
To idan muka duba ka san kowanne dan adam aka ce maka ya taba yin gwamna har na shekara 8 kuma ya zo ya sanin shekara ne shekara 12, ka san mutun ne wanda yayi abubuwa da dama wadanda za a iya dubawa kuma ya amfani da su ba da kwarin gwiwa musamman al'umma su ce yazo yayi. In muka duba lokacin da yana jihar Zamfara tana fama da matsalar tsaro a yanzu, amma har ya gama shekarar shi 8 jihar Zamfara ba ta fuskanci matsalar tsaro ba saboda jajircewa da kokari irin nasa. Sannan in muka zo muka duba da lokacin da yana gwamna, ka dibi bangaren ilimi irin yanda ya tallafa matasa ya rika ba su scholarship wata-wata maimakon shekara-shekara da gwamnoni suke bayarwa, kuma abin wani jin daɗi ma karamin matakin albashi yake ba su a wannan lokacin.
Kamar Haruna Jafar Dan Musa kenan, shugaban kungiyar nan da ke amo na muryar matasan Najeriya. Wannan ne kuma za mu dawo nan Kano makalli makomar siyasar Kanawan karkashin jagorancin sanatan Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekarau, wanda a kwanakin nan ake ta cece ku ce akan siyasar sa tare da goranta masa cewa tun bayan darewar sa kan kujerar sanata bai yi wa jama'ar da yake wakilta komai ba. Cikin wata tattaunawa da aka yi da shugaban kwamitin shirye taron bikin cika shekaru 10 da nada shi a matsayin sardaunan Kano Malam Shekarau din, wato Garba Yusuf Abubakar, ya fayyace cewa duk wanda ya san Shekarau da salon siyasar gidansa ta gina dan adam ba zai taba yi masa gori kan tallafar rayuwar al'umma ba.
Za a iya ganin sa a matsayin biki amma mu gaskiya muna kallon sa matsayin ibada kuma muna kallon sa matsayin addu'a ce ake yi wannan dama da Allah ya bashi sardaunan Kano sarautar da ba ta bayyana Kano ba shine na farko da yayi ta wannan ba karamin abin godiya bane ga Allah kuma Allah ya ara lokaci aka shekara 10
wancan tallafi da ake kokari za a yi bikin bayarwa wasu daga cikin al'umma musamman masu hamayya da shi sanatan sai suke alakanta cewa kalubalantar sa da ake tayi na gaza gabatar da wani abu ne wannan ya sanya aka tashi a tsaye ake kokari a ga an fara gabatar da wancan tallafi
mutanen Kano ba za su taba mantawa ba indai tallafi ne na siyasa Mallam Ibrahim Shekaro ya ciri tuta domin daga shekara ta 2003 zuwa 2011 irin tallafin da aka yi a jihar Kano ai kowa ya san wani tallafi ne da ba za a iya biyan wannan bashin ba indai dan wai Mallam Ibrahim Shekaro ne domin a wannan lokacin ba wani janibi da ba taba ba yara ma a asibiti an haife su kyauta a wannan lokacin na Mallam Ibrahim Shekaro
Honorable Garba Yusuf Abubakar a shirye-shiryen mu na baya ma dai idan ba a manta ba an ji masu kokawa da wakilcin honorable Lawan Kyankyan Nagwale tare da yin kira ga Abdulhadi Awilo sarkin yakin dan Ado kurum idan shekarar zabe ta zagayo ya karbi kambun wakilcin wanda wannan shine ya jinyo martani daga Aminu Muhammad Adam
kalubale ga Abdulhadi Awilo a baya mun baka shawara a matsayinka na makoci ka kiyaye mutanen nan domin su siyasa ta zama bauta kan a tsarin su
waɗanne mutane kake magana ne
alkimoniya an nace ma alkimoniya duda naji suna zuga shi suna ce masa wai wani karamin dodo wallahi mutanen nan ba kaunar ka suke ba gashi sun yi mukamai sun ci yakin sun bar shi kudin ba ma sun gana shi kuma a wilan ne ne
ba misali da babu riba Aminu Adam anya a ce zai ci gaba da tafiya da mutanen nan ko da dai ka kasa bayyana su ai
to ai shi ka san doki ike wa harkar kuma a wilan nan ne fa kamar yau fa yazo ya dauko tallan kenken duk da ni ban yi kenken ba ya kasa ne to amma wai sai naji wai wani yazo yana cewa wai ai wai kenken wai wilan izo in ne mure to wa zaka raina wa hankali ka san
siyasa ai ta gaji cewa yau a ga wani zai iya azo a ce ya fito yi ko kuma wani ya gaza a ce ya gaza ya tafi ya ba wani
ka san ni ba na mamaki tunda ka san ita sabga gwalan sai mu yi jaje domin me harka ta fada hannun kartagi irin na siyasa
amma tsawon lokaci idan misali tafiyar ba daidai ba ce ai ku wai kamata a ce kun kawo gyara
a wilo ni dai ina baka ka shawara wannan sabga ta datsawa kare ciyawa kai ta kanka
ina zai kina
a duba ya bar wannan line
ina zai koma
ya koma ga jami'u da yawa
kamar wace kenan misali
da yawa
irin wace kake ciki
wanda nake ciki ita ya kamata
labor
party
Aminu Muhammad Adam da wannan kuma zamu leka harabar wani taro na tallafawa matasa da form din jarrabawar jam wanda shugaban majalisar kansilolin karamar hukumar birnin Kano honorable Yusuf Babuwa fayi ga mutum 300 a yankin sa wanda a wajen wannan taro muka ji shi yana fayyace dalilai da suka sanya shi daukar wannan mataki na tallafar rayuwar waɗanda suke da rangwamen gata
sakamakon ilimi da ake sai mu ga ya kamata mu fito mu ba da gudunmawa domin ciyar da wannan jihar ta mu gaba karamar hukumar birni saboda haka da wannan ilimi ne kowane yaro da aka taimaka zai taimaka wa kansa zai taimaka wa ƴan uwansa da iyayensa da al'umma da ƙasa baki daya kullun a shirye muke wurin ba da irin wannan gudunmawa kamar yadda aka saba shekaru da yawa
kamar mutum nawa ne waɗanda suka ci gajiyar wannan rabon ita form da aka bayar na jam
to at least dai da mun yi proposal mutum 200 amma daga baya saboda mutane ana cikin yanayi na bukata kuma wasu ba su da yadda za su yi su biya wannan form so shi yasa ma ga ya kamata mu kara aka zo suka kare muka kara karawa at least dai wannan abu ya rici kusan about 300 mu wanda muke sa ran Allah ya yarda a shekara mai zuwa za mu rubanya wannan abu da muka insha Allah kira na ga ƴan siyasa shine su fi ba da muhimmanci wurin harka ta ilimi da harka ta sana'o'i da harka ta lafiya domin idan mutum ya zo yau ka bashi kuɗi gobe ya zo baka bashi ba watakila ma ya zage ka amma duk wanda ka bawa ilimi ka masa abin da ka kafa rayuwarsa kuma ba zai taɓa mantawa ba kuma shi ma zai ji ya taimaki mutane da yawa
raba bakin kansilan na sharaɗa Yusuf Baba sai muka ji honorable Baffa Baba dan Agundi na yin nasu tsokacin a wajen wannan taro yana mai cewa irin wannan aikin kwarai shine ya kamaci duk wani mai mulkin siyasa akan jama'ar da yake shugabanta
abun ya zama gababban kansila na wannan mazaba ta sharada yana yin wani aiki na alheri
taro ne na siyasa
amma ka duba irin mutanen da su gurin nan duka mutunci masu hankali wannan shi ya nuna wane ne shi ci gaba da dabi'ar da ka dauka ta mutunci da biyayya abinda Allah ya hore mishi duk irin takarar da ka sani zai iya yi a karamar hukumar birni in dan abin duniya ne amma yace kansila yake so yayi lokacin da zai kansila muka ce wai me zaka yi a akan councilor nan kuma wallahi alazim daga san da ya zama councilor da albashin sa da duk wani allowance da aka ba shi ya rubanya su fiye da ninkin ba ninkin wannan ya bayar da shi a wannan mazabar tasa da sauran mutabu da kuma gurin abokan aikin sa ma na tabbata da wannan ne maka fatan Allah ya kujera ta gaba kuma na tabbatar maka da abin da ka shigo da bukata za mu ci kafar mu kuma nema a gurin Allah ya baka
Honorable Baffa Babba dan Agundi jagora na hukumar Kaluta dake tsaftace titunan jihar Kano
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Baffayo Khalid Shattima Adam Suleiman da Umma Suleiman Ibrahim Isaac dan uwar Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a